kusan za a ga kafin watsa labarai sun cika da rusun babban malamin mu a Sheikh Dr. Ahmad Biyu wanda yake karatun musamman karatun hadisi da jami'a bayan walle insha Allah kamar kare to wasu addu'a da malam zai mu ai nan ba da sauran mamatan na gaba daya duk waɗanda suka rasu mu'mini Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu rahama
amin
amin kuma kurakuran su Allah ya yafi musu ayyukan su na alheri Allah ya nuna ka
amin ya Allah
kuma zura'ar su Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kulawa da ita
amin ya
Allah ka mu tazo Allah ya sa mu cika da imani
amin
abu shakka mala bakar ayi rashi sosai
na
ka ga shi Dr. Ahmad Bamba
na
malamin addini ne musamman kuma ya shahara a fannin karanta da hadisi
na
to kaga mai irin sai yana da wahala
to
ba ne shakka
yes
sannan kuma mutum ne mai kyakkyawan mu'amala
na
sosai sosai to haka shi ma Alhaji Bashir Usman Tofa
na
zaka ga mutum ne mai kishin addini mutum ne kuma mai kishin yankin da ya fito
na
ba tare da nuna bambanci ga yankin da bai fito daga cikin sa ba
ne
ba bi shakka an yi hasara sosai
gaskiya
ne da sa da tiju
gaskiya ne
mutum ne wanda yake yarin guni al'umma domin kana son ka san halin mutum ka tambayi makotan shi
na
mun gode yake gindin albasa da yake muna da mutane da yawa a wurin to mun san san halayensa masu kyau sosai sosai ta hanyar makotan
sannan
domin da mutum ne ba na kware ba za ka jagoro
makotan
ka san shi mutum bai koyi ba ba ko halin makocinsa to da ya san magarin ka ce ba
ina auya ya ce ya
subhanahu wa ta'ala ya gafarta
musu amin
sauran mu'mini da aka
nasa amin ya Allah to malam sai mu dawo ga dangana a cikin shiri duk da mun samu dan jinkirin fara shirin la'akari da kamun mahaula urar janareto ba da jiwa rubuta malam in aka ce na san mafiyan mutane za su so su ce ba ta kaina da afan wannan shiri na'am eh na kira da ba da shi ba 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 ke wani shi ba ke wani waje ba ta kike kuma da za ka fara shi ba
wato shiri ne musamman wanda aka shirya shi wanda ka shirya kuma ka sanar da ni kan cewa za mu yi magana a kan darajojin ma'aiki sannan da amincin Allah su tabbata a gare shi su kuwa darajojin ma'aiki ba su da iyaka domin gwargwadon matsayin mutum gwargwadon darajarsa to shi ma'aiki halittar Allah gaba ɗaya babu irinsa Allah ya fi san sa sannan kuma Allah ya fi girmama kowa a cikin halittarsa wato ya fi girmama ma'aiki domin ka duba halittar da ta fi daraja a gurin Ubangiji halittar mutum to annabi shi ne mutumin da ya fi kowane mutum daraja
a cikin mutane
a cikin mutane komai nashi ya fi na kowane mutum sannan a cikin mutanen kuma babu kamar mu'minai annabi shi ne shugaban mu'minai a cikin mu'minan babu kamar waliyyi annabi shi ne shugaban waliyyi a waliyyan babu kamar annabawa su 120,000 din nan to annabi kuma shi ne shugaban annabawa a cikin annabawa kuma babu kamar manzanni su 313 annabi kuma shi ne shugaban manzanni
gaba daya
a ciki kuma babu kamar ulul azmi din nan guda biyar to annabi kuma shi ne shugabansu to dan mu ce duba zai ga kenan manzon Allah ya fi kowa
dan ajiyar na
in dai halitta ce to babu kamar annabi
sallallahu alaihi
wanda kawai ya fi annabi shi ne mai halitta
Allah
shi ne Allah amma dai halitta ce to babu kamar annabi wato babu halittar da take sama da annabi ta kowane ɓangare na alheri ta kowane ɓangare na daraja mutum ya ɗauka malam abubakar domin kaga yana daga cikin daraja mutum misali garin da ya fito wato annabi fa babu gari irin garin da aka haife shi wato garin Makka kenan lokacin yana Makka da ya hijira kuma yanzu ya wafati aka binne shi a Madina gurin mafi yawan malamai babu kamar Madina yanzu garin da aka haife shi Makka har rantsuwa Allah ya yi da garin faladul amin din shi ne Makka Allah ya yi rantsuwa da wannan gari saboda matsayin annabi
sallallahu alaihi wasallam
da kakuri aka haifi annabi da Allah sai ya yi rantsuwa da kakuri da kakuri ta fi kowane gari matsayin saboda gari abinda garin ya sabon ne yake ba garin matsayi aiwa na ɗan gari ka zari wannan gwargwadon matsayin shi gwargwadon matsayin gari da aka zaka ga garin da aka haifi annabi Makka nan alƙur'ani ya fi sauka ya fara sauka alƙur'ani nan ya fara sauka sannan garin kuma ko sallah mutum ya mala abubakar da sauran alheri in kai to za a baka sakamako ne fiye da 100,000 na irin wannan aikin in kai a wani gari ba garin da aka yi ba
annabi sallallahu alaihi wasallam
idan mutum ya yi sallah ko ta nafila ne a masallacin garin sa annabi ka'aba din masallacin ka'aba masjidul haram za a bashi wato sakamakon fiye da ya yi irin wannan sallar 100,000 ne a wani wuri
subhanallahi
ba Madina ko Baitul Maqdis ba sallah ko 100,000 ko iyana aka tsaya wato sai ka yi shekara 55 da wata 6 da kwana 20 wato duka mutanen Kadunan nan da muka yi jama'a yau ai ka ga ko su ƴan uwa sun yi jama'a ta su a Makka
a Makka ne
masallacin Ka'aba to jama'a su ta fi tamu fiye da 100,000 wato sai mun yi jama'a ta shekara 55 da wata 6 da kwana 20 za mu kamo su
la ilaha illallah la ilaha
saboda me sun yi ta ne a garin da aka haifi annabi
sallallahu alaihi wasallam
masallacin garin da aka haifi annabi ya ku kowane masallaci sannan kuma gudun kar a saba garin da aka haifi annabi saboda gari ne mai matuƙa alfarma ana son garin ya zamana an kiyaye dokokin masoyin annabi shi ne Allah garin Makka ne kawai duk duniya babu garin da in kai niyyar za ka aikata saƙo ba ka aikata ba za a rubuta masu sakamako sai Makka wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim duk wanda ya yi nufin karkacewa ta hanyar yi zalunci a wannan gari za mu ɗanɗana masa azaba ne raɗaɗi amma a nan Kaduna in kai niyyar saƙo ba ka yi ba ba za a rubuta mutum ba haka a India haka a Ingila haka a China ko ina ma da Makka amma a Makka saboda garin jalala ne kar a yi wasa idan mutum da nasin alƙur'ani nan ne kawai in kai niyyar zaka kai zaka yi mutum ya niyyar zai yi laifi da ya ba sai a rubuta mai sakamako nan ɗan ɗan amma sha za ba to haka kuma zaka ga darajar mutum wato takan lura da iyaye in ka ji mutum yana da daraja a shar'ance to zaka ga iyayensa ma na da daraja aka ga iyayensa na da daraja saboda haka iyayen ma'aiki sun fi iyayen kowa kamar yadda garin da aka haife shi kaga Allah ya jiranta masa ne ƙabilarsa ta fi kowace ƙabila mana larabawa ƙabilar larabawa ta fi kowace ƙabila saboda me saboda ƙabilar annabi ce da annabi a cikin nufawa aka yi shi tun da nufawa kowace ƙabila inda ba Fulani ne da Fulani sun fi kowace ƙabila inda ba Bambare ne da Bare-bare sun fi kowace ƙabila inda ba Ture ne da Turawa sun fi kowace ƙabila wato darajarsa sai ta sa ƙabilarsa Allah ya zaɓe ta fifita ta hatta littafin ma da Allah yake takama da shi sai aka yi shi da yaren kabila Annabi
sallallahu alaihi
wasallam rabbi haka zaka ga iyayensa sun fi iyayen kowa kira da mutum
sallallahu alaihi wasallam
domin maganganu da ke yawo mala Abubakar Allah ya tsare mu
amin
babu shakka babu dadi na farko dai cewa iyayen Annabi suna wani wuri wanda ba gidan rahama ba kuskure ne kuskure ne sabawa Qur'ani ne sabawa sunna ne sabawa kuma maganganun malamai ne amma tana da akwai abin da mutum ya dogara da shi wanda bai fahimci abu ba ne na farko dai ka ga Abubakar sanannen abu ne duk wanda aka ce masa dan wuta ne laifi cikin abu ne ya kai shi wuta na babban abin da yakan kai mutum wuta shi ne shirka rashin musulunci sannan abu na biyu musulmi ne amma zai iya shiga wuta amma shi ba zai dawama ba shi ne saƙo ya zama da saƙon shi ya fi ladan sa yawa kuma mashiyar Ubangiji ba ta ga dama ta yafe masa ba to sai a shigar da shi gidan wuta amma ba zai dawama ba domin ya shiga gidan da ba dan shi aka yi gidan wuta an yi ne dan kafirai to wannan kamar yadda in tarkon gaskiya ya kama hannun yaro nan da nan wacce ta tsara tarkon mahaifiyarsa za ta yi mazarta su ta kwace yara ta ko saboda an tsana tarkon ba dan yara
ba
amma in tarkon tana tuka tuwanta ko tana talge misali sai tarkon ya kama gaskiya za ta ci gaba da abinta ne mai ihun da gaskiyar za ta yi saboda dama dan gaskiyar aka yi rana sai mu duba mu gani ne mun ji abinda ke kai mutane gidan wuta kafirci sannan saƙo idan mutum musulmi ne to menene kafirci kafirci shi ne ƙin yarda da abinda wani manzo ya zo da shi idan mutum bai yarda da abinda wani manzo ya zo da shi ba cikin manzannin nan 313 to ya zama kafiri kenan in kuma yana bautar wani abu ne wanda yake ba Allah ba to ya zama mushriki to sai a duba a gani misali kenan duk wanda ka gan shi a wuta to akwai manzan da ya karyata duk wanda ka gani a wuta akwai manzan da ya karyata in dai ya shiga wutar sanadi ya kafirci ne to akwai wani manzo ne cikin manzanni 313 ya karyata mana bai yarda da abin da manzon ya so da shi ba to sai mu duba su iyayen ma'aiki a cikin manzannin nan 313 wa suka karyata to za mu samu ko sun karyata ko ba su karyata ba a cikin alƙur'ani ƙur'ani yana cewa وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير واتو يا رسول الله وإن متعني نقر أنت وري شاراتنا متعني تقر مكتنا بمباس وصل التتفاي بفا كل التافي إيه بمباس بها والنسكي كارل تارا كافن القرآن mana kafin zuwan alkur'ani mutanen maka ba a ba su wani littafi da nassin alkur'ani Allah ne ya ci faɗi wannan ya ce bai ba su littafi ba to ai tana yiwuwa kuma an aika musu manzo domin littattafan ubangiji 104 ne alkur'ani shi ne na 104 ɗin to kuma manzanni 313 ne kaga kenan akwai manzanni da yawa waɗanda ba a ba su littafi ba to amma kenan akwai al'ummomi da yawa wanda an tura musu manzo amma manzanni da littafi to tana yawa an wa mutanen makaka sai Allah ya ce wa ma arsalna ilayhim qablaka min nadhir sannan kafin kai ba mu aikawa mutanen makar nan naka ba wani mai gargadi wato kafin alƙur'ani mutanen maka ba su da
littafi,
kafin manzon Allah mutanen maka ba su da wani manzo. Kaga kenan, tun daga nan in aka ji wani ya ce iyayen ma'aiki suna wani gida wanda ba gidan rahama ba, to babu shakka ba za a yi da maganarsa ba, domin hukuncin wanda ba aikawa manzo ba 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 shi littafi ba Qur'ani da yayi shiru ba ya faɗa, ya ce wa makunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula, ma'ana an yi al-ijaz bil hasl ne in ji masu banaga ai shafa maqulin bihi wa makunna mu'azzibina ahadan hatta naba'atha rasula, sai aka shafa ahadan, wato ba mu kasance za mu yi wa wa azaba ba har sai mun aika mai manzo. To kaga nan mutanen maka ba ma iyayen ma'aiki ba, mutanen maka Qur'ani kuma yana faɗi cewa mutanen maka ma na nesa ma, litunzira qauman ma unzira aba'uhum wahum ghafilun, mun aiko ka ne mun baka wannan littafi ya Rasulullahi domin litunzira qauman, domin kai wa wasu mutane gargaɗi, wanda ma unzira aba'uhum, wanda kakanninsu ba a yi musu gargaɗi ba, wato iyayensu ma na nesa ma mutanen maka ba a aiko wani manzo ya musu gargaɗi ba, to balle mahaifin manzon Allah, Allah ya shi ƙara masa aminci, Abdullahi yana manzon Allah yana wata biyu a ciki ya rasu, Aminatu manzon Allah na shekara shida da haihuwa ta rasu. To kaga na can bayan su wanda suka girme su ma a mutanen maka, Allah ya ce ba a aiko musu wani mai gargaɗi ba. To menene hukuncin wanda ba a aiko mai mai gargaɗi ba da nassin Alƙur'ani? Shi ne ba za a yi mishi azaba ba. Kuma Qur'ani ya tabbatar cewa mutanen maka kafin annabi ba su da littafi, ba wai hadisi ba ne, nassin Alƙur'ani. Sannan kuma ba a aiko musu manzo ba. Yanzu misali aka tambayi mutum aka ce to iyayen annabi wani manzo suka ƙaryata wa zai ce
ba,
a shi ke nan mutum ya samu wani hadisi, lallai ya tsara bincike a kan wannan hadisi, mai hadisin yake mishi wanda yake za mu ce a yanzu dai mun ji dai da nassin Alƙur'ani iyayen annabi ba a aiko musu wani manzo ba, ba su wani littafi ba, ba ma su ba kakanninsu ba, litunzira qauman ma unzira aba'uhum qawmun ghafilun, mun aiko ka ne mun baka littafi domin kai wa wasu mutane gargaɗi wanda kakanninsu ma iyayensu ma ba a yi musu gargaɗi ba. Mutanen maka gaba da kafin zuwan annabi babu wani manzo, da mutum zai sa ko maganar ka ji kaza kaza Qur'ani gashi ne,
kuma ba ku na mu'azzabina
hatta na ba'atha rasula, ba ku na mu'azzabina hatta na ba'atha rasula, wato kamar an tambayi Ubangiji ne, to mutanen da ba aiko musu mai gargaɗi ba fa ya za ka yi da su, mu ba za mu yi musu azaba ba, ba za mu kasance za mu yi wa wani azaba ba sai mun aika masa da manzo, saboda babu wanda ya fi Ubangiji adalci. Ai ko ƴan sanda ne in ba sa so a yi fakin mota a wuri, ai sai sun sa
no fakin
in ba sa no fakin ba kar su ce fakin mana ba ka za su hukunta ka,
sai ka ce to ai ba ka ga ba a zuwa ba a zama
mana ke nan ba ai ko maka da ba man dan shi aka ce fakin dan haka inda ba a san ai fakin din sai a sa no fakin,
na
mana ai ko ma manzon no fakin
so ba
so da kai ka mu kai fakin a wurin ka ƙarya ta
doka
doka
na
mana shi.
To amma mallan yanzu irin wannan da aka yi da bincike da nazari kana ko da shi mallan kana tsari ba sai dai su ba su hango haka ba, amma dai ko da yake alhamdulillah kafin mu shiga hadisan da yadda ma'anarsu take gaskiya kamar su da haka faɗi wannan naga su kansu wanda shi sai ke jagora wannan fasika an yi mai cha
na'am
eh daga hatta matafiyar da yake tafiya kan ta eh inda su kansu shugabannin kungiyar izala da ni na gani ranar laraba an yi
da ma misali kamar yadda ka faɗa ma labarin Allah ya saka ma da alheri ba za a zargi izala da wannan ba
na'am
domin mala ta zuruwa su da tumuzura ukura
na'am
wani zai ɗaukar laifin wani
shi
ɗanta ne amma ka ba mu dama mu rama mu kashe dan shi domin ya bar dan shi a nan Madina sai annabi ya ce a ai tsa ba ya daukar laifin mahaifin
wannan
to daga shi wannan mutum da ya abu da irin shi su ne suke
su ne na wasu ba na eh gaskiya lalle tabbas sun abu ba mamaki ina ganin sun gargadi shi wanda duka wanda yake mutum fahimta za ta kawo damuwa
eh
bijiro ita a ainihin tebur ko kungiya ita kuma ta kira shugaban malamai
abin da ya kamata
a tattauna a babin ilimi tukuna kafin ya fito ga sauran al'umma gaskiya na ga malamai da dama shek daurawa ma
yan
shi ko ji ko magana na bisan din da ba za a ce har ana tayyanta ko shek asadu sunna
ba misali kaga malam bakar
na'am
abun fa ba dadi
gaskiya
na farko dai tsari muka faɗi cewa babu kamar annabi
sallallahu alaihi wasallam
ko sannan in aka ce iyayensa mushrikai ne
a'udzu billahi
an nuna fa iyayensa najasa ne
la hawla wala
quwwata illa billah domin qur'ani yake innamal mushrikuuna najasu
na
wato kenan Allah ya dauki halittarsa da yafi su ya sa a tsatsar mushriki da kuma mahaifar mushrika
a'udzu billahi la hawla wala quwwata
wato kenan alhamdulillah ni da kai da sauran mutane kenan iyayenmu sun fi iyayen mai
la hawla wala quwwata
sabbi wala
la hawla wala quwwata
da sai kuma na abaka a ce akwai wani bangare na alheri da mun fi ma'aiki sannan kuma za a je lahira shi annabi yana gidan rahama in Allah ya dani da kai da sauran mu'minai insha Allah muna ciki tare da iyayenmu amma shi iyayen shi suna can tare da shi a
la hawla wala quwwata
a'udzu billahi ai abin yayin mun ai da jin wannan ya ga
ni ka mata gina mana irin yake in ga maka
sanan ko ma da baka ji suna ya duk wanda ka ji an sa mata Amina an fa sa mata wannan suna ne saboda sunan mahaifiyar annabi
sallallahu alaihi wasallam
wato kenan yau duk Amina tun da ke duniya an sa musu sunan mushrika ne
la hawla wala
quwwata illa billah
ga Abdullahi
ga Abdullahi Abdullahi na wani
shi ne musu shi ne a wurin
aguran Allah da Abdurrahman sai a ce kuma an dauki suna Abdullahi wato duk Abdullahi da ke duniya an mai tafara ne da mushriki
ya hawla billahi
abun ba kyau
la hawla wala quwwata
illa billah
la hawla wala quwwata illa
billah saboda haka ga ta muka fara da menene kafirci shin mutanen maka an aika musu manzo me dalilin mu an aika ko ba aika ba mun faɗa ba aika
ki akwai
da na menene kuma hukuncin mutanen da ba aika musu da manzo ba na'am
kusan wala akwai wani misali kwatankwaci da naga naso ambata shi lokacin da yake ranka ganin da mun da wanda shi kansa ba ne kime ne mu ambaci kokarin su a wannan fage kamar shi Sheikh Asadu Sunna ya kai a bayanin sa na 30 nan yace hatta iyayen duka malaman Madinan wanda shi ma a matafiyar izara nake kawo yace duka in ka cire mafiya iyayen shi ga duba izara ba yace yanzu a nemi kuma su su iyayen su kansu ba da tana yi magana iyayen manzo
Allah
sallallahu alaihi wasallam sai ki kaga mu kan mu ba za ma mu yadda da cewa mu kuma iyayen mu tana wani wuri wanda ba
sai ba in ka duba mallam Abubakar zaka gani hatta akan nasabar iyayen sa dangantakar sa ma'ana annabi bai shiru ba sai bai fada
na'am
bai shiru ba sai da ya fada ya ce fa ana khairukum nafsan wa aba
auka magana ne sunan to sunan
ni din nan na fi ku a wajen kan kai sannan kuma naci ku a wajen kuma mahaifi wato ina ga wannan al'umma babu mai mahaifi irin nasa shi babu irin shi sannan kuma babu kawo mahaifin shi to inda mahaifin shi ba mu'mini bane annabi zai faɗa haka kuma hadisi sahihi malaka kai hadisi waɗanda anjuma insha Allah in ga
mai ai mu je gare su mara saboda yayin da kake na mai da muka fara shirin ne
wato zaka ga cewa ma'aiki ba karaman halitta ya fi dukkan halittar Ubangiji kamar ta kowane fanni yanzu kawai wannan tambaya guda ɗaya iyayen ma'aiki ɗin nan tunda duk wanda ka ga ya shiga wuta sanadiyar kafirci to wani manzo ne bai yarda da shi ba to Aminatu da Abdullahi alaihi wassalam wani manzo ne ba su yarda da shi ba ba mutum zai ce ga kuma Qur'ani ya ce ba ma su ba waɗanda suka girme su ma mutanen Makka ba a aika musu da wani manzo ba kafin ma'aiki da nassin Al-Qur'ani kuma aya ba ɗaya ba ba riba a cikin Al-Qur'ani wacce ce wannan magana yanzu ka duba inda ma'aiki yake magana tsarkin nasabarsa ma'ana tun daga annabi Adam alayhi salam har ya zuwa ga Abdullahi a kowane zamani mala abakar a kowace al'umma sai an duba wani mutum ne ya fi daraja sai a sa mashi hasken ma'aiki a tsakanci ita kuma sai an duba wace mace ce ta fi daraja a wannan zamanin to sai wannan bawan Allah ya aure ta saboda ya sa mata hasken ma'aiki a mahaifata misali ga hadisi saboda lokaci kaɗan za mu abin nan akwai hadisi sahihi wanda Muslim ya rawaita manzo Allah yake cewa inna Allah astafa min waladi Ibrahim Isma'ila lalle Allah ya zaɓi annabi Isma'il daga cikin ƴaƴan annabi Ibrahim wastafa min bani Isma'ila kinanata sannan ya zaɓi kinana daga cikin ƴaƴan Isma'il wastafa min kinanata Quraysh sannan ya zaɓi Quraysh kuma daga cikin ƴaƴan kinana wastafa min Quraysh bani Hashim ya zaɓi kuma Quraysha daga ya zaɓi bani Hashim daga cikin Qurayshawa sannan wastafa min bani Hashim ya zaɓi ni kuma daga cikin bani Hashim babu irina wannan hadisi ne sahihi wanda Muslim ya rawaita a taƙaicen hadisin abin da yake nunawa tun daga annabi Isma'il har ya zuwa Abdullahi shine bayanin da mai magana a baya din nan wato sai an zaɓi wanda ya fi daraja a cikin maza sai a sa masa hasken annaba a tsakan shi sannan sai an dubi mace wacce ta fi daraja a kowane zamani sannan sai a sa mata hasken ma'aiki a mahaifata sannan muna baka a wani hadisi mai tsawo wanda hadisi ne wanda Tirmidhi ya rawaita hadisi mai kyau wanda annabi yake cewa sun makayyarar ƙaba'ila sannan Allah ya fifita ƙabilu ma'ana ya zaɓi ƙabilar Laraba faja ala nemin kairin ƙabila sai ya sanya ni a cikin ƙabilar da ta fi kowace Larabawa kenan kamar yadda muka bayani ɗazu sun makayyarar biyuta sannan a cikin ƙabilar Larabawa sai ya fifita kuma wasu gidaje to fa da Allah ne min kai ni beauty mu sai Allah ya sanya ni a gidan da yafi dukkan gidan Larabawa daraja fa ana khairuhum dan haka ni na fi dukkan Larabawa nassan a wajen kan kai na babu balarabe iri na ma'ana wa khairuhum baitan kuma babu na fi dukkan Larabawa a wajen gida babu gida iri na gida ba gini ba ma'ana babu mai iyaye irin wannan domin iyaye su ne gida kuma Muslim ne ya rawaici wannan hadisi mala abuwa saboda haka faɗin wancan mummunan magana ta ƙaryata Al-Qur'ani ta ƙaryata annabi
sallallahu alaihi wasallam
kuskure ba sannan akwai wani hadisi wanda hatta a Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne mai kyau wanda aka samu daga Sayyidina Ali. Ka san shi a Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi ne wanda ake ganin masanin hadisi a nan kurkusa dai, domin Obasanjo yana mulki ma ya rasu.
Shi
a Sheikh Nasiruddin Al-Albani.
Wasu gaskiya sun yi tsamanci ga mayacin
sahabbai. Matan ji ya hau mulki 29 ga watan Mayun 1999. Ina jin ko biyu ga watan Oktoba na wannan shekara ne shi Albanin ya rasu. To hadisin da ya ce hadisi ne mai kyau. Shi ne annabi yake cewa karashtu min nikahi, ni din nan na fito ne daga aure. Wato yana alfahari shi ba dan zuna bane tsakanin darancin Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa lam aqrij min sifahi milladin adama ila an waladani abi wa ummi. Ban fito ta zuna ba tun daga Adam har ya zuwa mahaifina da mahaifiyata suka haife ni. Lan yusibni min sifahil jahiliyyati shay'un. Annabi yana alfahari cewa wani abu na zunar jahiliya ni bai shafe ni ba. Wato anan ba ma wai kafirci ba, ya ce zina ma iyayensa gaba ɗaya kakanninsa tun daga annabi Adam har ya zuwa Adam, tun daga Hawwa har ya zuwa Aminatu, aminci Allah ya tabbata a gare su, ba mazinaci. Ka san ko shirka ta fi zina? Yaya za a yi mutum ya riƙa alfahari cewa iyayensa ko zina ba su yi ba, amma kuma a ce mushrikai ne a ƙunzu da
Allah.
Kamar mutum ne ya dinga ni iyayena yanzu ba sa shan, iyayena da kuke gani ba sa shan taba ko koken. Saboda koken ta fi taba mun
sai da
sai na alfahari ni fa a garin Kaduna kowa ya san iyayena ko sigari ba sa sha. Amma suna shan koken. To shi ne wato da iyayen ma'aiki mushrikai ne yaushe zai alfahari cewa ko zina ba su yi ba. Saboda shirka ta fi zina muni a wannan hadisi zan maimaita a Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne hasani. Sannan kuma an samu ne daga Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Hadisin da duk masu irin wannan aƙida suke dogaro da ita na cewa iyayen annabi suna wani wuri a
uzubillah.
Wato hadisai ne guda biyu. Katal. Duk kuma an same su ne a Sahihu Muslim. Duk cikin Sahihul Bukhari ma'ana babu irin wannan hadisin. Bukhari bai rawaice su ba a cikin Sahihul Bukhari. Ɗayan hadisin shi ne wanda wani mutum ya zo ya samu ma'aiki. Sai ya tambayi ma'aiki, aina abi, ina babana, ma'ana yana nufin shin babana yana wuce ne koko yana gidan rahama. Sai manzo Allah ya ce abuka fina, babanka yana wuta. To ya juya ya tafi kenan, sai manzo Allah ya kira shi sai ya ce inna abi wa abaka finnari. Wannan shi ne nasu. Wato lalle babana da babanka suna cikin wuta. To wannan hadisin an ɗauke shi a wannan ma'ana, ta ma'ana shi ta zahiri, malam Abubakar kaga zai warware da Qur'ani.
Subhanallah.
Domin tunda ma'aikaci ya ce baban shi na cikin wuta, duk wanda kaga ya shiga wuta kafirci ne ya kai shi ko saƙon musulmi ne. To baban ma'aiki mahaifinsa wani annabi ya yarda da shi? Sannan kuma Qur'ani ya faɗi matsayin waɗanda ba su ba aiko musu da manzo ba, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Ba mu kasance za mu wa kowa azaba ba sai mun aiko musu da manzo. Sannan kuma iyayen ma'aiki mutanen Makka ba gaba ɗaya Qurayshi, Allah ya ce mitun zira qauman ma unzira aba ukum fakun gafil. Domin fiya wasu mutane gargaɗi waɗanda yake ba wa iyayensu gargaɗi ba. To kaga hadisin a wannan ma'ana ya warware Al-Qur'ani. Sannan kuma ya warware hadisi sahihi wanda muka karanta ɗazu, wanda annabi ya faɗi cewa Allah ya zaɓi shi ɗin nan. Ya zaɓi Qurayshawa Allah ya zabi Annabi Isma'il, ya zabi Kinana, ya zabi Quraysh, ya zabi Bani Hashim, ya zabi shi shi manzo Allah a cikin Bani Hashim. Kaga wurin wannan. To me wannan hadisi yake nufi? A ƙa'idar ilimin hadisi, idan hadisi ka gan shi, farko ma'anarsa sai ka duba shin ma'anar ta yi muwafaka da nassin Al-Qur'ani ko ba ta yi ba. Domin shi Al-Qur'ani abu ne da ake kiran shi gaba ɗayanta ga iya subuti ne, ma'ana yanke Allah ne ba. Amma ba dukkan hadisai ba ne ga iya subuti cewa tabbas Annabi ne ba. To farko babban ƙa'idar da ake duba ma da abokar shi ne shin hadisin ya yi karo da Qur'ani ko bai yi ba. Ya yi karo da wata ma'ana ta Al-Qur'ani wacce take ma'anarta ƙa'idar dilala ce, ma'ana ma'ana ce guda ɗaya ba mai harshen gabo ba. Kamar misali cewa litin zura ƙoma mamun zura a ba'uhu, mutanen mutanen domin kai musu gargaɗi domin ba a yi wa iyayensu gargaɗi, wasu mutane nan da iyayensu ma ba ba su ba ba a yi aiko musu da wani mai gargaɗi ba. To kagan aka ɗauki ma'anar wannan hadisin da na faɗa cewa mahaifin ma'aike na ta kaga ya yi saɓa da wannan Al-Qur'ani, ya saɓa da wannan hadisin. Misali kuwa tsarin mulki ne, duk wata doka a Najeriya tsarin mulki sashe na ɗaya ƙaramin sashe na uku na 1999 kamar yadda aka gyara ya ce duk wata doka da ta yi karo da sashen da wani sashe na tsarin mulki wannan dokar lalatacciya ce. Tsarin mulki ne a sama. Su saboda haka duk wani hadisi da ya karo da Al-Qur'ani ko ya karo da hadisai hadisi mutawatiri, to wannan hadisan mutawatirin hadisin nan ne a sama, ayar Qur'anin ce a sama. A gurguje ne ake nufi da wannan ma'anar wannan hadisi. Mala Abakar shi ne akwai hadisi a ƙa'ida kyau hadisi ya fassara hadisi. Hadisi Muslim ya rawaita cewa inna abiyu a baka finnari. To su ahlul fassara ce wanda ba aiko musu da manzo ba za a yi musu azaba ba. Akwai hadisin sahabin nan mashahuri wanda ake kiran shi Al-Aswad ibn Sarih. Wannan hadisi na Al-Aswad ibn Sarih hadisi ne wanda Imam Ahmad ya rawaice shi a Musnad nashi, Baihaqi ya rawaita, Abu Nu'aym ya rawaita, sannan kuma hadisi ne sahihi hatta a gurin Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Ya ce hadisi ne sahihi. Menene shi ne cewa ahalin fasaraci mutanen da ba a aiko musu da manzo ba ranar lahira Allah zai jaraba su ne. Idan aka ce shiga wuta sai ahalin fasaraci ya ce ma a tani laka rasulu, wani manzo naka bai zo min ba. Su hudu ne irin wanda za yi wa wannan da tsoho tuku-tuku da kurman da ba lokaci da za a yi bayanin su, amma mahallin shi a yi ɗinmu dai wannan ahalin fasaratu. To shi kenan sai Allah ya aiko musu da cewa to ku shiga wutan nan su ahalin fasaratu. To sai su shiga wanda Allah ya so su da rahama, sai su shiga. In sun shiga cikin wutar sai su ji ta ta zamana barzan masalama, ta zamana mai sanyi, ta zamana mai aminci, kamar yadda a nan duniya wuta ta yi wa Annabi Ibrahim alayhi salam, ga shi a cikin wuta amma daɗi ya hanje ki. To wannan hadisin na Al-Aswad ibn Sarih shi ne yake fassara wancan hadisi wanda Annabi yake cewa inna abiyu a baka finnari. Wato iyayen Annabi ranar lahira tunda ahlul fasarati ne, sai ya ce wa Ubangiji, ya Ubangiji baka aiko ba wani manzo naka ai bai zo mana. Sai Allah ya ce musu da sauran Allah ta tarafi to ku shiga wuta. To baban ma'aiki da baban wancan mutum sai su shiga sun yi biyayya kenan. In sun shiga sai su ji wuta ashe ta zama na bardar masalama. Ai akwai mala'iku masu kula da wuta dama a ciki su suna kodewa ne? Ma'aikata ne. Kamar yadda a firizin na Najeriya ko ina a duniya ne ma'aikacin bursuna yana cikin bursuna, amma duk wani da ake sha yana sha ba ya sha ma'aikaci ne. To wannan hadisin na Al-Aswad ibn Sarih shi ne yake fassara wancan hadisi da Muslim ya yi.
Mala na san kusan dole za a ce za mu ce ba, amma yana san maskulu za su ce shiri ba an ɗauko bai ji ko ina ba, ga kuma lokaci da tsaya ya harare mu, kuma akwai bayani da nake so mala ko a cikin minti uku a ɗan batun mai mala zai ce ba ma ki lokacin ba zai yi ba, amma da kokari a cikin minti uku ɗin da nake so zuwa biyar. Ga ɗan ƙara haske na samu siku da yawa kan wani shiri da ya gabata a shekarar da ta gabata game da cin abincin Kirsimeti, inda ka kawo aya cewa ana iya ci. To wanda abin ya ɗan sa gaskiya wasu mafi yawan da wasu lokacin jikin an ashe akwai musulunci a lokacin da biyu ya za a samu kyakkyawan amalaka.
Wato shi in aka yi jayayya.
To kuma na biyu ma da abu biyun kuma hanga ba ɗaya za ka haɗa su. Duka ya mara su lokaci da zai yi ba. To akwai shi ma na kagen gumara cikin sabon shekara yau ban mai ga wata. To da yawa wasu mu suna ganin ba za ka yi murna ita wannan sabon shekara ba, kuma ga bayanin da ka ɗauko na ga wani lecturer a ABU Zaria ya ce har yana so ya ƙara wani haske akan ya inganta bayananka. To ban san ba da kake so ka ce.
Wato na farko shi abinci, abin yanka ko abin da ake dafawa ba a lura da dalilin yinsa. Ana lura ne abin yanka ne me aka zo me aka faɗa a lokacin da za a yanka. To shi Allah subhanahu wataala ya fi mu sanin abin da Kirista ke faɗa za su yanka dabbar da ta halarta a gare mu, ya fi mu sanin abin da Yahudawa ke faɗa. Ko sai ya ce mana fa'amul ladina utul kitaba hillallakum wa da'amukum hillallakum. Da'am anan azzaba'ihu, ma'ana yanka abubuwan da aka yanka. In dai dabbar an halatta mana misali mu ci, to sai Allah ya ce yankan ahlul kitabi Yahudi da Kirista kenan ya halatta a gare ku. A nan mana Abubakar wato Abdullahi Abbas ya ce, Abdullahi Abbas ya san shi ne wanda Annabi Muhammad ya addu'a Allah ya fahimtar da shi fassara Al-Qur'ani da kuma fahimtar da shi addini. Yace Kiristan in ya zo yanka ko cewa ya bismil masihi, wato Kirista ne zai yanka rago sai ce da sunan almasihi. Abdullahi Abbas ya ce in ya yanka ka ci, saboda Allah ya fi ka sanin abin da yake faɗa zai yanka, amma Ubangiji ya ce ka ci. In Yahudi ya zo yanka ya ce bismil uzairi, zan yanka wannan dabba da sunan uzairi ne ka ci. Kai a cikin malamai akwai wanda ya ce hatta in cewa ya bismi Sarjas, Sarjas wato sunan kanisa su ce a wancan lokaci wani coci nasu. Wato a misali yanzu ɗan Catholic zai yanka ce zan yanka da sunan Catholic ka ci. Abinda ake lura shi ne shin dabba Allah ya halatta maka ka ci ta ko bai halatta ba. Kaza ce? Rago ne. Amma in wani zai yanka alade, ba yankan ake da dama dabba aiki nufan dan ce a wurin
sabonin Kiristiyan.
Sannan sai na Ali karamallahu wajahu da Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha su biyu suka ce to in Kiristan zai yanka ko bai Yahudi, in dai ka ji ya ambaci wani ba Allah ba kunnan ka yaji ka ji to ka ci. To kai rankin tumeta an kawo maka dabba, shinkafa da kaza da korago da sauransu, ka ji sanda suke yanka, ko ma ka jin da abin da Abdullahi Abbas ya faɗa. Kuma yawanci ma za ka ga kiristocin nan musulmi suke sa su yi musu yanka, kuma koda da kansu suka yanka ka ci kawai. Wannan mai son ƙarin bayani sosai ya dubi tafsirin Al-Jami li Ahkamil Qur'an na Al-Imam Al-Qurtubi ne wajen mujalladai 30 ɗin. Wato a taƙaice wannan shi ne abin da ake duba. In ana dubawa don wani abu ne, misali in mutum ya yi sabon gida ya yi abinci don ma aka yi yanzu abincin nan don gida ake yi, sai ce ba za a ci abincin da ake don gida ba. In aka yi mutum haihuwa abincin da ake yi yankan da ake don ma ake don jariri ya ne ko don jariri. Saboda haka ba ruwanka abinda ake lura da shi shin dabbar da za a yanka din dabbar ta halatta a wurinka a matsayinka na musulmi, sannan kuma Kirista ne yanka ko bai Yahudi. Zan ƙara ne mai ta Abdullahi Abbas ya ce ko sunan almasihu ka ji, ma'ana ko Jesus ka ji, sannan za a yanka dabba an faɗi Jesus sun ka ci. wannan shine magana kuma sabuwar shekara shekara kamar da aka sani ba lokaci ko sabu ce ta kowa ce shi wannan ne gaskiya na bukatar lokaci ina ganin zamu duba yuwar daruwa a
shekaru
na biyu to wannan in ya yiwu zamu duba karin bayan da za a samu game da matsayin ta sabuwar shekara ta Najeriya din amma lokaci ya riga ya kore mana karkar ga baki daya inda gaskiya hatta malamai da dama wasu in ku ba za su yi mu iya karantawa ba saboda yanayi na lokaci Sheikh Jibrin Adam Azzahidi da kansa yake ce ina yin mashika halaru maraya barka da zuwa muna fa'idantuwa da wannan shiri matuƙa Allah saka da alkhairi kuma ya mayar da Sheikh gida lafiya akwai mai son na ga wasiƙa kan muna ta godiya kwarai da gaske
na gode
akwai kai ga sunan dai malam nake in karanta ga wani malam Ibrahim Sufi Hayy Dammani Mali yana godiya kwarai da gaske akwai ba lokaci kuma na afuwa a madadin abokanin aiki da jina can musamman ga Alhaji Ibrahim Muhammad Makafi Hajja Halima Abubakar Dangiwa Umar Alhaji Murtala Shehu Jihadi sai kuma Yusuf Bala Nagarta daga kasuwar Fante kuma muna godiya kwarai da gaske muna gaisuwa ga Hajjiya Inna Mahaifiya zuwa ga Alhaji Usman Juma da mutunci Pride Jibina ta musamman ga sarauniyar wannan shiri mai albarka ita ce Siddiqa Abdullah Bajikuma Mahajjar Gasa Aisha Maman Safwan a madadin abokan aiki irin shi electronic ne kan ce mallan kai ne sa zaka faɗi kowa ba zaka faɗi to na faɗi ka zo ka ga ya shi ne a madadin abokan aiki ni Abubakar Abdullahi goran nan mai yake cewa mu haɗa mako mai zuwa insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
هناك الصحراء يا شبه الخلود من سواكم حل أولى على الورى